بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر شرين ترى غوتن جماد الآخرة shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasar na 38 cikin jerin gir kasusun karatun littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ابن عبد البر النمري القرطبي الله وبنجي جاغا فتا مسا ابن عبد البر يا رسول الشكرا ت 463 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama muna amfani da nuska ta Abu al-Ashbal az-Zuhairi wanda ya rere abin da ya kira da suna Sahihu Jami'i Bayan al-Ilmi wa Fadli zamu tashi daga shafi na 202 a wannan nuska ta Abu al-Ashbal ayinda yake cewa albabu 38 babi na 38 cikin babukan wannan littafi dake karanta da ladduba na ilimin addinin musulunci yace isti'azatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min ilmin la yanfa wa su'aluhu li ilman nafi bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana neman tsarin Allah daga ilimi wanda ba shi da amfani kuma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimi mai amfani kamar da yabo a cikin hadisi tabbatacce wanda al-Imam Ibn Hibban ya ruwaito shi da Abu Khaisama Zuhair Ibn Harbin a cikin Kitabul Ilm haka na al-Imam Muhammad Ibn Hanbal haka na Ibn Abi Shayba a cikin Musannaf da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi a cikin Musnadinsa da Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin littafin Hilyatul Awliya da dai malamai daban-daban cikin malaman musulunci su ruwaito shi kamar al-Imam al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman da ainihin al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah su ruwaito maganganu akan haka yadda hadisin yake shine fadin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallama an Anas annan nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu manzon Allah yakan yi addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa du'ain la yusma وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع غيره يزيد في هذا الحديث بعد قوله بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة يجي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سينا تشوى اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah ina neman ka tsare ni daga ilimin da bai da amfani wa du'a illa yusma Allah ka tsare ni daga addu'a wadda ba a jinta wato Allah da ake kira bai amsa wannan addu'a wa qalbin la yakhsha Allah ka tsare ni da zuciya wadda ba ta jin tsoron Allah wa nafsin la tashba Allah ka tsare ni da rai wanda baya koshi wa min al-ju'i ya Allah ka tsare ni daga yunwa fa innahu lalle ita yunwa bi'sad daji'u Allah wadaranta a matsayin abokin kwanciyar mutum ghairuhu waninsa yazidu fi hadha alhadith wasu masu riwayan wadanda ba wannan ba suna karawa a cikin wannan hadisin ba'da qaulihi bayan fadin sa bi'sad daji' sai su kara da wa'udhu bika min alkhiyana ya Allah ina neman ka tsare ni daga ha'inci fa innaha domin shi ha'inci bi'satil bitana Allah wadaran ha'inci a ce shine abokinka shine tunaninka wannan hadisi addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tabbatacciya kamar yadda muka ambata tun farko sai dai karin da shi malai ya kawo ya zo ne a wani hadisi daban wanda Abu Dawud da Rutushi da Nasa'i da Ibnu Majah ya zo da wannan karin cewa wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'satil bitana dan haka wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta koda yaushe a cikin addu'o'insa na sallah a cikin addu'o'insa na dare a cikin addu'o'in da yake yau da kullun yana yawaita maimaita ta zamu ji wasu ƙara-ƙaran maimaici to sai malamai suke kokarin su gane na farko tukunna menene ilimi mai amfani menene kuma maras amfani kuma menene ake gane su al-imam al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta mishi yana magana yana cewa game da wannan mas'ala yake cewa yace barakatul ilmi an yakuna al-insanu mubarakan fi ilmihi fil intifa'i bi albarka ilmi da amfanin ilmi shine a ga cewa mutun ya albarkatu da amfani da ilimin sa wajen wa ibadatillahi tabaraka wa ta'ala farko ya bauta wa Allah da ilimin ba wai shi ma yake cewa amfanin ilimi aiki ne shi dan haka amfani na farko da ilimi zai maka shine kai da ka san shi kai aiki da shi ka bauta wa Allah da shi abinda ka sani na tauhidi abinda ka sani na fiqhu abinda ka sani na zikirori abinda ka sani na falalar ibadoji abinda ka sani na falalar sadaka falalar kyautata wa iyaye falalar taimakon marayu falalar mutunta mutane falalar sallar dare falalar azumin nafila duk abinda ka sani na ilimi to amfani na farko da zaka ci shine kai ka fara aiki da shi na fata mun gane wannan yace daga nan kuma yace ibadatillahi ala basiratin sai zama kana bautawa Allah akan ilimi waya kunu barakan fi nashri sannan kuma na gaba shine ka samu albarkai iya yada ilimin bayan kai aiki da shi gurgurdan hali yace fi ta'limil umma iyahu ka samu albarka iya karantar da ilimin ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bit ta'lif wal kitaba wa ghairi zalika ko ta hanyar rubuta littattafai ko ta hanyar wallafa takaddu ko kuma ta wata hanya kamar karantawa kamar wa'azi da makamantan su waɗannan suna daga cikin abinda malamai suka faɗa game da wato abinda ke nuna cewa mutum ya samu ilimi mai amfani matakin farko shine aiki da ilimin bayan aiki kuma sai karantar da shi da yada shi ta hanyar rubuta shi a ga cewa kuma abin yayi albarka Allah ya bawa abin karbuwa idan muka kalli tarihin manyan malaman duniya na da can musamman zamu ga irin yadda ilimin su yayi albarka ta fuskar har yanzu ana ambaton su ana labarin irin hidimar da suka yi wa addini kuma duk sanda aka ambace su ana shi musu albarka ana yi musu addu'a din da aka ce imamu na malik ba a wuce sai an ce Allah ubangiji ya gafarta mishi din da aka ce sayyidina abu huraira ba a wuce sai an ce Allah ya kara masa yadda din da aka ce wani kaza dan hodiyo ba ka iya wucewa sai ka ce Allah ya gafarta masa saboda al'umma tana musu kyakkyawan zato da fatan alkhairi da kuma cewa lalle sun yi aiki da ilimin su kuma sun yada shi wasu su kuma zaka ga sunan ma ya bace ba a jin labarin su inda kamar Imam Malik malaman tarihi suna cewa a zamanin shi an rubuta littafi masu suna muwadda kala daban-daban masu yawa amma dukkanin su ba a ma ji labarin su ba saboda babu alama a cikin aikin wanda suka rubuta su cewa sun rubuta su da kyakkyawan niyya da kyakkyawan manufa irin ta Imam Malik din Allah ya gafarta mishi da haka malamai suke cewa daga cikin asbabu naf'al ilmi wa barakati daga cikin sababban da ke kawo ilimi ya albarka kuma ya amfani na farko al-ikhlas yi dan Allah ya zama a cikin zuciyarka dan Allah kake yarda Allah kake nema abinda ke hannun Allah kake nema ba neman duniya ba na biyu suka ce akwai kuma at-tawadu kankan da kai yana taimakawa ilimi ya albarka wato kada mutum ya zama jabberi a cikin harkar ilimi sannan akwai kuma addu'a'u lis-salifin ya zama mutum yana da kira kyakkyawa addu'a ga magabatan shi cikin iyaye da malaman sa da malaman malaman sa da sauran malaman musulunci yana musu kyakkyawan fata da kyakkyawar addu'a baya aibata su ko ya zage su ko ya ci mutuncin su ko ya dora kuran da suka yi da sabanin fahimtar da ya samu da su ya ta aibata su sannan kuma akwai ittiba'u hadiyir rasul sallallahu alaihi wasallama bin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan komai yana taimakawa ilimin mutum ya albarka ya amfane shi da kuma alhurub min ghururid dunya guje ma rudin duniya mutum ya zama wato yana taka tsantsan da rudanin da ke cikin duniyar nan a matsayin shi na dalibi ko mai karantawa ko malami ko mai da'awa to wannan yana taimakawa wajen ilimin sa ya masa amfani duniya da lahira sannan kuma akwai tajannubur risala ar-ri'asa wal mada mutum ya zama yana mai guje ma san shugabanci da kuma san ayabe shi da san shuhura da san aji labarin shi da san asan ya iya sannan akwai kuma daga ciki suka ce sahibuhu ai sahibul ilmun nafi la yadda ila ilma daga cikin sifofin mutumin da yake da ilimi mai amfani zaka ga bai cika baki yace ai ni masani ne ni na iya ai mu ne kaza to baya yin irin wannan wannan sa daga cikin alamun da malamai suka ambata Allah ya kyauta to can da yace fa innahu bi isad dajii Allah wadare da yunwa a ce tace abokin kwananka adjiu shine wato allazi yudajiuka wanda kuke kwana shin fada daya tare da shi da al'adumu a abdaju shine wad'ul jambi al ardi aw al firash mutun ya sanya kwibanyan jikin shi akan abun kwanciya ko akan kasa shine dajiu to me yasa ake ce ma yunwa haka saboda yunwa wato tana da matsala wajen sanyawa mutum farko tukunan rauni a jikinsa da rauni a tunaninsa ta hana shi ibada ta hana shi sakewa ta hana shi motsi kuma kamar yadda al-Attibi yake faɗa cewa wa qad yushawwishu ala dimag yunwa tana iya rudawa mutum kwakwalwar shi fa yufatuthiru afkaran radiatan daga nan sai mutum ya fara mugun tunani wa khayalatin fasida ya fara imajinin abubuwa marasa kyau muka lura da kyau galibin laifuffuka crimes da ke faruwa a cikin societies dinmu daga cikin ababen da ke taimaka wa waɗannan crimes din su faru har da yunwa yunwa da ke damun ɗan adam ita ke tana sa mishi ya sata akwai mata da dama waɗanda suke shiga fasikanci ko su lalata mutuncinsu za su ba da uzuri su ce yunwa ce suke ji ko su ko ƴaƴansu akwai yara da yawa a cikin angoni da garuruwa da suka zama ƴan sara suka ƴan daba ƴan kalare ƴan soka zare da ƴan menene da ake cewa ga sunan kala-kala galibin su daga yunwa ne da talauci ya jawo musu da haka mutumin da ke jin yunwa bai ci ba bai sha ba ko kuma baya samu ya ci ya sha wadataccen abinci da abin sha to abu ne mai sauki ya zama sanadiyar da zai lalace sanadiyar da zama mutumin banza a cikin tunaninsa sanadiyar da zama mutumin banza a cikin yadda yake kallon mutane da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da yunwa Allah ka tsare mu daga yunwa haka nan kuma alkhiyana da ya ambata ita ce akasin amana wato ha'inci cin amana yin ma mutane akasin abin da suka yi tsammani na amana daga gare ka sawa'un amana ce akan mutuncinsu amana ce akan kuɗinsu amana ce akan wata magana da suka gaya maka duk waɗannan suna cikin ainihin wato cin amana shi sa annabi yake neman tsari da ita yace Allah wadare a ce cin amana shine abokin shawararka wato duk sanda za ka yi wani tunani ka yi tunanin ya za ka ci amana to Allah wadaren irin wannan halin Allah ka tsare mu sai malam ya ci gaba da cewa akwai dogon taliki da shi mai littafin yayi mai wannan yayi amma ba za mu karanta shi ba za mu tsallaka inda yake cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa du'a'in la yusma wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba allahumma inni a'udhu bika min ha'ula'il arba wani tace riwaya ainihin wato ibn abbas radiyallahu anhu wanda ita ma sahihiya ce yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya allah ina neman ka tsare ni daga ilimi maras amfani wa du'a'in la yusma allah ka tsare ni daga addu'ar da ba a saurara mata wa qalbin la yakhsha allah ka tsare ni daga zuciya wacce take wato maras jin tsoron allah marar nutsuwa wa nafsin la tashba Allah ka tsare ni daga ainihin wato rai wanda yake baya koshi Allahumma inni a'udhu bika min ha'ula'il arba Allah ka tsare ni daga waɗannan abubuwa guda hudu Allah ka tsare mu gaba daya waɗannan addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana koyar da mu domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga dukkan waɗannan ainihin abubuwa wa an abbad ibn abi sa'id annahu sami'a abu hurairah ta yaqulu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma inni a'udhu bika min al arba'i من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وانا شما صحيحي نعلم امام ابو داود النسائي da Ibn Majah surwaito shi da Ahmad da Abu Abdullah da Hakim an-Naisaburi. To har ila yau dai jama'a malamai suka ƙara zakulan menene kuma alamun ilimi maras amfani wanda zaka yi cewa akasin waɗancan abubuwan da muka ambata da kuma wasu ƙare-ƙare waɗanda daga ciki akwai sahibuhu yuzhiru al-fakhr wal-khuyala ma'abucin ilimi maras amfani. Daga cikin alama ta farko da zaka gane mutumin da ilimin shi bai da amfani shine kaga yana yawaita al-fahari da ilimi, yana cewa shine ya iya, yana jiji da kai, suwa na basu iya ba sai shi, mu ne muka iya su basu iya ba. To wannan alama ce da cewa ilimin shi bai da amfani. Sannan akwai kuma talabul uluwi war rif'ati fid dunya, neman girma da neman daukaka ta duniya, yana so a ce a duniyan nan shi ake jin labari shine dan malikin malamai, shine saddaunan masana, shi aka fi kowa jin muryarsa, shi ya fi kowa iyawa tilawashi ko hudubarsa ko karantarwarsa ko raddinsa ko littattafansa ko muryarsa ta fita kowa ƙaraji, ya zama yana son wannan abin ba wai dan abin ya faru ba, a'a ya zama shi nufin shi kenan. Tana iyawa Allah ya jarabci shi da faruwa haka ko ba da ko da bai nufata ba, Allah na iya ba shi daukaka ko da bai nufata ba. Wannan ma alama ce ta cewa ilimin shi mara amfani ne. Da kuma al-munafasatu fid dunya wa manasibiha, yin munafasa wato yin gasa akan duniya da matsayin da ake nema a duniya na shugabanci ko sarauta ko dukiya ko fada'aji ko karfin zance na duniya, ya zama malami a dinga munafasa da shi akan neman duniya. To wannan ma alama ne akan ilimin shi bai da amfani, ya zama ya jingina harkar ilimi ya kama duniya gadangadan yanda yan duniya suka kama ta. Haka nan akwai kuma al-mubaha ma'al ulama, ya dinga yi wa malamai wato yana so ya yi kafada da kafada da su, ya ce ai ni yanzu na kamo wana ilimi, wallahi wana ma bai isa ba, su wani su ne sawo'ina ba su wani ba, yana ja da malamai. Sannan wa mumaratis sufaha, ya dinga kuma musu da jahilai, su malamai ya dinga neman sai ya yi kafada da kafada da su sun kuma fishi. Sannan su kuma jahilai da wawaye ya dinga yin musu da shi duk abin da suka yi sai ya kula su. Wannan ma alama ne akan ilimin shi bai da amfani. Sannan sarfu wujuhin nasi ilaihi, a gane cewa yana son ya jawo mutane su dawo wurin shi, shi yake so a taru a gabansa, shi yake so ya zama mai fada aji, shi yake so ya zama babu malami irinsa wanda mutane suke jin maganarsa suke amsa kiransa da gayyatarsa. Sannan adamu qabulil haqqi wal inqiyadi wal inqiyadi lahu, ya zama an gaya mai gaskiya ya kiri, ya kuskure an gyara mishi ya ki karba, ya zama yana da jafa'i akan wanda suka gyara mai kuskurensa ko suka nuna mishi wani abu da yake yi ba daidai ba. Al-kibaru, girman kai, la siyama alaman dunahu minan nas, duk wanda ke ƙasa da shi to bai isa ba, kuma malamin da wani bai isa na ƙasa da shi ma ya gan shi ba, kaga malami ya zama kamar wani gwamna ganin shi sai an nemi yadda za a yi ana ta shan wahala, bai ɗaukan waya in ba a zuwa inda yake, ba yadda za a yi ya wuce ma inda mutane za su gan shi, in yi zo sallah ma sai a kakkange ba za a bari a yi magana da shi ba, kuma yana son wannan abu ko kuma shi ya sa ma a yi mishi. To wannan ma yana rage albarka da amfanin ilimi. Sannan kuma akwai al-israru alal batil, malami ya doge akan abin da ya san ba gaskiya ba ne, ya san kuskure ne a ilimi ko a rayuwa, ya yi samu kuskuren ya gane kuskuren shi ne, amma ya ci gaba da dogewa akan wannan kuskuren ba zai gyara ba, har ya mai da shi aqida kuskuren, ya ta mutane radi da batanci a kai. Sannan an yara li nafsihi fadlan ala ghairi, ko kuma ya ga cewa shi ya fi sauran mutane falala da albarka. To abinda kullum muke faɗa jama'a muna irin wannan darussa, kada ka fara tunanin wane ya kai ɗalibin ilimi, ka fara ɗaura waɗannan ƙa'idojin a kan kanka tukunna, ka ga ina ne ka faɗi sai ka gyara, ina ne ka tashi sai ka gode wa Allah, kafin ka fara tunanin wane fa ina ganin da shi ake, kar ka fara wannan tunanin. Kowa hasibu anfusakum qabla an tuhasab, tun daga inda nake faɗan maganan har kuma su ji na kai tsaye har masu ji daga baya, wannan shine abin da muke faɗa, cin amfanin ilimin kenan, mu gyara kurakuran mu tukunna kamar mu fara tunanin kurakuran wasu mu. Allah ya sa mun gane wannan. Malam ya ci gaba da cewa wa an ummi salama radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idha asbaha, daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan gari ya waye, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yace Allah ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani, Allah ina roƙonka bani arziki mai kyau, Allah ina roƙonka ka bani aiki nayi aiki wanda za a karba. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi da yanzu a cikin tabin shi mai suna Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, sai yake magana akan me babit na ilman nafi'an da yake sharhi wannan hadisin, sai yake cewa babitu dabtun nusus al-kitabi wa sunna. Abinda yake yadda yake gane ilimi mai amfani, Ibn Rajab shine yace ka goge ka iya sanin nassoshin Qur'ani da sunna, wa fahamu ma'aniha, kuma ka fahimci ma'anarta, ma'anarsu, wa taqayyudu fi dhalika, ya zama kuma wajen fahimtar ka taƙaitu bil ma'thuri, kana fahimtar nassoshin ne a bisa yadda ƴan mazan jiya suka fahimta. Suwa ne? Yace anis sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim, ya zama fahimtar ka irin ta sahabbai ne, irin ta tabi'ai, irin ta atba'u tabi'ina fi ma'anil qur'ani wal hadith, da fahimtar su kake fassara alqur'ani da hadisi. Yace wa fi ma warada anhum min alkalam fil kalam anil masail, hakanan kuma abin da yazo daga gare su na magana akan mas'alolin addini, da haka kai kake fahimta addini, shine salafiyya din da ake cewa. Ya zama fahimtar ka ta addini tana gina ne akan fahimtar ƴan mazan jiya, Annabi sallallahu alaihi wasallama shine jagoran su, sai jama'ar sa sahabbai, da jama'ar su daliban su tabi'ai, da daliban su tabi'an tabi'ai. To ya zama ka gina fahimtar ka akan irin tasu, wannan insha Allah ka samu abin da ake kira da suna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, da arziki mai kyau, kamar yadda aka yi lecture jiya da Malam Mahmud Shira, yayi mana Allah ya saka mishi alkhairi akan wannan kaida ya gina ta akan arzikin tayyib, kamar yadda Allah yake wa annabawa umarni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, haka kuma Allah yake cewa kulu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, ya ku bayin Allah ku ci daga daddaɗan abin da kuka sama, ma kasabtu kuka yi ainin ɗinsa, wa mimma akhrajna lakum min al-ard, da kuma abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa na kayan noma kenan. Kaga Allah yana umarninmu kamar yadda umarci annabawansa da mu ci abu mai daɗi. Mai daɗi shi ne zama halas, arziki na halas, sannan ya zama shi kanshi abin da za a ci ɗin halastacce ne, ma'ana ko da kuɗin halas ne, in ka sai giya da su to bai zama tsayin ba, dole zama kuɗin halas, kuma a ci abin da ya halasta, kuma a ci gwargwadon abin da shari'a ta horas da a ci. Kai zama akwai almubazzaranci ko akwai wato biye wa duniya da malazzat ɗinta, daga cikin abin da Ibn Qayyim yake ambata a cikin littafin shi na wato magana akan masayidi shaitan, Ighasul Lahfani an masayidi shaitan, daga cikin kofofin da shaitan ke zuwa wa da mutane ya halakar da su, akwai shagaltar da su daga abin da yake halas, shagaltar sai shaitan ya shagaltar da kai da abin da halas ne, har kai ta bata lokaci akan shi fiye da kima, kullun kai ne canza hula, canza riga, canza waya, canza takalmi, canza gida, canza mota, canza mata, ba ka da aiki illa komi ka gani na halas kana so sai ka ɗanɗana shi ka ji. Kamar yadda abinnan sayyidina Umar ɗan Khattab ya ga wani cikin sahabbai, in ba na manta ba Jabiru, ko mun taɓa karanta magana, Jabiru ya je ya siyo kawai rabin ɓarin rago ya ɗauko shi kingingingi zai ka gida. Umar ya ce wannan fa, ya ce wallahi ranka ɗe nama ne na gani kawai akan titi ya bani sha'awa, shi ne na ce a bani rabin ragon. Ya ce aw kullama ishtaha ahadukum shay'an ishtarahu, yanzu kai rayuwar da kake Jabiru duk abin da ya baka sha'awa kawai wai sai ka siya, ba sai kai tunanin cewa ko akwai bukata ba. To yanzu kaga mu a wannan zamanin akwai mutane an tambaye su an ce me hawayarsu, hawaya shi ne abin da ake ce ma hobby, ko abin da suke sha'awa, sai su ce shopping, at tasawuk, kawai mutum ya ɗebi kuɗi ya cika aljifan shi, ko ya cika ATM ɗinsa da account ɗinsa ya ji shi yana dirim-dirim kamar da yake cewa ko babban alert kawai kama ya tafi China ko Dubai ko Jidda ko idan local ne ya tafi nan Kano ko Lagos wannan local kenan local champion kenan da shi da matan shi da iyalan shi ba wasu ba su da wata manufa illa kawai su kashe kuɗin me kun su taimaki addini me kun su yi abin da yake za su samu ladan shi me kun su zakatul jariya sai su je kawai su kama sayan banza suna sayan wofi in ka je manyan kasuwannin ƙasar nan za ka ga irin haka a sai wannan a sai wancan a sai abin da yake da amfani a sai wanda bai da amfani a sai wanda ma sai dai ya lalace a sai wani ma oba a sai wani ma sai an zo gida a ga shi ba irin wanda ake so bane ko ya expire ko kuma da ma akwai irin shi kawai wai suna shopping suna kawai saye da sai suna sayayya to wannan ya saba wa tarbiyyar addini ta fuskar albazzaranci ne wannan da kuma bata lokaci ne da bata dukiya ita dukiya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace daga cikin tambayoyin da za a yi wa kowa a lahira akwai min aina ktasaba wa fima anfaqa a cikin tambayoyin muka lura ita kare take da tambaya guda biyu harkar dukiya ina ka samu kuma ya ka ciyar da ita Allah ya tsare mu don haka daga cikin abin da ake nufi da rizqan tayyiban shine abu ya zama arziki ne na halas sannan an sarrafar da shi a hanyar take karɓaɓɓiya a shari'a karɓaɓɓiya a cikin ma'arufi bai zama barna ba wa amalan mutaqabbala da aiki wanda Allah zai karɓa shine aikin da aka yi shi da ikhlasi aikin da aka yi shi da kyakkyawar niyya aka yi shi kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da aka karanta a cikin addinin musulunci wannan shi ma riwaya ce sahihiya al-Imam An-Nasa'i ya fitar da cikin tafin amalul yawmi wal layla haka na Abubakar sunni shi ma amalul yawmi wal layla haka na Ibn Majah a cikin sunan dinsa haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa da Abubakar ibn Abi Shayba a cikin musannaf da shi da Abdul Razzaq da Abu Ya'la da Humaidi dukkaninsu a cikin musnadinsa da Baihaqi a cikin littafinsa Shu'abul Iman dukkaninsu ta hanyar wannan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha Ummu Salama ta bada wannan labari wa ruwina an Sulaiman an Salman al-Farisi radiyallahu anhu annahu kala shi ma Salman al-Farisi yana cewa innal ilma la yanfadu fabtagi minhu ma yanfa'uka shi ilimi baya karewa ba a neman ilimi a rasa a ce gashi nan babu amma wato bai karewa yana da yawa ta fuskar yafi karfin ka ce komai sai ka sani amma me yake zaka yi da zai maka mai maslaha gare ka yace fabtagi minhu ma yanfa'uka to ka nemi abin da zai amfane ka a cikin ilimin shine wancan da ilimin Qur'ani da Sunna da sauran abin da ke alaka da shari'a a bisa fasarar magabata wannan yana cikin littafin Abu Khaisama Zuhair ibn Harb rahmatullahi alaihi wato Kitabul Ilm haka nan al-Imam Abdullah dan Mubarak a cikin Kitabuz Zuhd nashi da Abu Nu'aym a cikin Al-Hilya radiyallahu anhu a cikin Al-Hilya ta hanyar shi wannan sahabi Salman aka ce abin da ya faru shine Salman ne yake wani mutum cikin kabilar Banu Abs sai ya zama yana zama da Salman to wata rana sai ya sha ruwan kogi sai Salman ya ce mishi ka je ka ƙara sha sai ya ce na koshi sai ya ce a tara shurbataka hadhihi qad naqasat minha yanzu kana ganin wannan sharwan da kai ya rage ruwan kogin nan yace a wa ma yanqusu minha shurbatan sharabtaha babu yadda za a yi sha da nayi makogi ya rage ruwan kogin sai yace to kazalika al-ilmu la yanqusu to haka ilimi yake wanda ka koya a gun wani malami bai rage na malami wanda ka karanta a cikin littafin wannan dabi bai ragewa ba kamar kudi bane da ana diba suna raguwa yace dan haka fa khudh min al-ilmi ma yanfa'uka yi kokari ka kwashi abin da zai amfane ka ne daga ilimi ya kare cewa wani Abi Hurairah ta kala sai na Abu Hurairah yana cewa masalul ilmin la yanfa ka masali kanzin la yunfaqu fi sabilillah misalin ilimin da bai da amfani misalin dukiya ce wacce ba a ciyar da ita da ba a fita da zakata ba a sada zumunci ba a kyauta ba a sadaka ba a taimakon marayu ba a taimakon talakawa ba a taimakon addini kuɗi wanda suke sun zama mai su sun zama mishi maƙoƙo to haka ilimi wanda bai da amfani kaga ai mutumin da yake da dukiya baya aikin alkhairi da ita zaka ga tun cikin mutane ana Allah wadare da shi ana jin haushin shi ana kyamarsa kuma ranar alkiyama zai gane kuransa yawma tukwa biha ranan da za a yi musu lalas da dukiya wato ranar da za a zo a mai da dukiyar su zama kamar raƙuma da shanu dirma dirma irin na duniya suna tattaka waɗanda suka taskace wannan dukiyar ranan da za a zo a mai da dukiyar su zama kamar farantai masu farare na azurfa sana sa su a cikin wuta a dinga musu fatukuwa bi hajibahuhum wa junubuhum ana musu lalas a jikin kuibanyar su da gefen jikin su ana cewa hadha ma kanaztum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskace kuka ki amfana da al'umma da shi Allah ya ce fadhuku ma kuntum taknizun ranan ne mutane za su gane rashin amfanin dukiya da suka taskace ta ba su aikin arziki da ita to haka shi ma wanda ilimin shi bai yi amfani ba ranar alkiyama yana da irin wannan kwatankwacin wannan sakamakon domin shine irin wanda ainihin wato za a ce masa ɗan wuta ma za su gan shi tun a filin alkiyama su ce wai kai ba kai ne kake yin wa'azi ba sai ce ai na kasance ina muku wa'azi amma ni ba na aiki da wa'azin nawa za a gan shi kayan cikin shi suna zuba a ƙasa yana jin su kamar ainihin wato mahaifa akuya wanda alama ce akan cewa yana cikin ganari yana cikin ainihin wato azaba Allah Allah ka bari wa qala ibn al-mubarak yake cewa hasbi bi ilmi inna fa madhullu illa fi tama marra qaballaha raja an su ima kana sana ma fara shay'un fartafa illa kama fara waqa yace hasbi bi ilmi inna fa iyakaci na da ilimi na in ya amfane ni shine na ci moriyarsa yace madhullu babu kaskanci illa fi tama sai a cikin kwadayin abin hannun wasu musamman ga malamai marra qaballaha raja'a an su ima kana sana'a duk wanda yake kiyaye haƙƙin Allah a kansa to zaka ga yana kokarin dawowa ya gyara kuskuren da yayi shine wai za fa'alu fashatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah mutanen kirki kenan wallahi ya rafa nufa shi tan au zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubi da irin waɗannan ayoyi wato shine in kana kiyaye Allah in kai zunubi sai kokari ka dawo ka tuba yace ma tsara shay'un fartafa babu wani abu da zai fittirwa ya tashi yayi sama illa kama qara waqa sai ya zama yadda ya tashi sama nan kuma sai ya fado ƙasa kamar yake cikin hadisin Muslim Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani abu da Allah ya daga sai da Allah ya sauke sai Allah ya sauke shi wata rana alƙawarin Allah ne saboda girman ikon Allah shine kawai yake a dage har abada amma ko menene idan Allah ya daga wannan abun to wata rana kuma marafa Allahu shay'an illa wadahu kuma yake cikin hadisi wa amma likin wa ghairihi anna Abdullah ibn Salam qala li Ka'b Abdullah ibn Salam ya ce ma Ka'bul Akhbar Ka'bul Ahbari ma yufni al-ilmu an as-suduri an sudurul ulama ba'da an ya'lamu shi Allah zata malam menene abin da yake mayum fil ilma menene abin da yake kore ilimi daga zakatan malamai bayan sun san shi me yake sa malamai su manta ilimin su qala tama'u yace kwadayi in malami ya zama makwadaici maso duniya to sai ilimin shi ya lalace wa kana makhulun yaqul makhulina addu'a yana cewa allahumma anfa'na bil ilmi وَزَيِّنَّا بِالْحِلْمِ وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيَةِ يَا اللَّهُ كَأَمْفَانَن دَمُ دَ إِلْمِي اللَّهُ كَيْ مَنَا كُلِّيَا دَ أَيْنِهِنْ وَاتُو حَنْكَلِي دَ سَنِنْ يَا كَمَاتَا اللَّهُ كَكُمَا يِي مَنَا كُلِّيَا دَ لَافِيَةِ وَقَالَ سُفْيَانُ يَا ابْنُ عُيَيْنَةَ لَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعُ مِنْ عِلْمٍ يَنْفَعُ بَابُ أَبِنْ دَ يَكَيْ أَمْفَانِي كَمَا إِلْمِي مَيْ أَمْفَانِي بَابُ أَبِنْ دَ زَكَا تِمُورَ شِي أَدُنْيَا kamar ya zama iliminka mai amfani ne yace walaysa shay'un adarra min ilmi la yanfa'u wancan laysa shay'un anfa'an nace anfa'a don khabari ne na laysa to haka wannan walaysa shay'un adarra min ilmi la yanfa'u babu kuma abin da yake cutarwa kamar ilimi mara amfani in akwai abu zai cutar da kai to ba kansa bane da AIDS da talauci duk cutarwarsu bata kai cutarwa ilimi mara amfani ba وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه سيدنا علي شكم يلا cewa inma zuhudun nasi fi talabil ilmi ma yarawna min qillatin tifa'i man alima bima alima yace babu abin da ya ja mutane suka dena wato goguriyo suka zama suna gudun neman ilimi sai abin da suka gani na karancin amfanin ilimin ga masu ilimi wannan tun zamanin sayyidina Ali kenan tare sai to masu ilimi ma me ya kara musu kamar wannan katun boko yanzu mi sa mutane da ba sai to wannan ma da boko me ya amfane shi ima ba gariya ta wahala duk wannan shi ya kode bai samu abin da zai yi ba tunda an sa mutane tarin cewa duk wanda ya boko to aiki ya kamata yi Allah ya kyauta yace wa anshada abu abdullah ibrahim ibn arafa naftawihi li mahmud ibn al-hasan al-warraq ya karanta mishi wannan baitoci cewa idza anta lam yanfa'aka ilmuka lam tajid li ilmika makhluqan min an-nasi yaqbalu wa in zanaka al-ilmu alladhi qad hamaltahu wajadta lahu man yajtabihi wa yahmilu yace idza anta lam yanfa'aka ilmuka idan kai da kasan ilimin bai maka amfani ba lam tajid li ilmika makhluqan min an-nasi yaqbalu to ba za ka samu wani halitta cikin mutane da zai karba a wurinka ba sai mutane su ce a ba ma san ilimin wani saboda bai aiki da ilimin sa kaji suna cewa kaji fadan malam kanka aikata aikin sa duk abin da ka musu zai ce to ai kama baka yi ba ko sun ji ba za su dauka ba ce ga Allah ya cire albarka abun yace wa in zanaka al-ilmu alladhi qad hamaltu amma idan ilimin da kake da shi ya maka kulliya ya maida kai mutumin kirki wajadta lahu man yajtabihi za ga mutane suna makwabtaka shi suna zaben iliminka wayahmiluhu kuma za su dauki ilimin daga gare ka to wannan babi kenan jama'a kan neman tsari daga ilimi mara amfani Allah ka tsare sai ce albabu tasi wa thalasuna dhammul alimi ala mudakhalati sultani wa zalim zargin malamai akan shiga shige ma wato sarakuna malamai su zama ƴan fada su zama malam fada sannan kuma malamai su zama masu goyen bayan azzalimai waɗannan malamai sun zama abin zargi masani ya zama kuma yaron wani attajiri azzalimi ko yaron wani mai sarauta azzalimi ko ya zama ɗan fada wani mai mulki azzalimi ko ba nasiha yake mishi ba ziga shi ma yake yi ko yana gani ana zalunci bai iya nasiha to wannan ya zama abin Allah wadare za mu zo mu ji wasu maganganu na wasu malamai akan haka da kuma irin yadda malamai suke kiyaye iliminsu yace Abu Ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada annabi alaihi salatu wasalam man sakana albadiyata jafa wa man ittaba'a as-sayda ghafal wa man ata as-sultana ftutin man sakana albadiya jafa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zauna a ƙauye ya maida kanshi ba ƙauye to jafa zaka ga ya samu wato ya samu wahshiya zaka ga ya zama mutum mara mai wuyar sha'ani mutum wanda yake baudadde mutum wanda yake mai jafa'i wato zaka ga zai nisanta daga dabi'a ta laushin hali da makharimul akhlaqi saboda zaman ƙauye da zaman cikin wato surkuki da nesa da inda ilimi yake da nesa da inda jama'a suke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma za ka gashi nan a aikace a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakinul kafuri ka sakinul quburi wanda ke zama a kufai a inda babu mutane ko wanda ke zama a makabarta ne zai zama bai da socialization zai kasa fahimtar mutane ya kasa hulɗa da su Annabi ya ce man ittaba'a sayda ghafal wanda duk ya shagaltu da farauta to wannan zuciyarsa za ta wofanta daga wani abin arziki za ta wofanta daga zikiri za ta wofanta daga ibada wato za ta wofanta daga abin da ya dace ta yi a zahiri wannan yana nuna cewa wato daukar farauta a matsayin sana'a to sana'a ce ta rashin daraja ba wai haramun ba ce kai harkar ka shine sana'a su irhamukallah za ka ga mutum ne wani gafalalle wala na tuna wannan tun muna yara akwai mutanen da za ka ga su wai ƴan su ne ƴan kama kifi da za ka ga mutum sai ya wuna a bakin rafi bai wani abin arziki ba bai sallah cikin jami'i ba shi bai kamo abin da zai siyar ya samu wani abin arziki ba shi bai rayu cikin mutane ba ya dawo ya cikin gari yana karni haka dai sai ka ga bayan lokaci kuma ya fara zama wani dan haka kaman sakare za ka ga tunanin shi da ɗabi'ar shi ta fara fita daga cikin ɗabi'ar mutane to balantana ko wanda yake zuwa daji ya kwana da kwanaki yana kutulu ko yana kafa tarko ko yana neman abin nan gafiya da zomo da gada, sannan kuma daga cikin gafalar shi ne kaga na farko dai tukunna zai rasa salloli da ake a cikin mutane na jami'i, shi ne babban gafala, domin duk sanda zai sallah ne shi kuma yana cikin daji, kuma shi ba matafiyi bane, sannan zai zama wato ya nisanta da al'ummarsa, yana da iyalai, to kullum ba za su gan shi ba zai gan su, saboda zai fita da daddare, zai fita da asubahi, sannan zai zama kuma baya ga haka za ka same shi yana cin abubuwa wanda ba su halasta ba, abinda suke ce makarashiya ko cin ka banza, barin ka banza, tun yana cin wanda suke makaruhai, in ya je bai samu wanda yake makaru ba ya samu haramun ma cizi, sannan za ka ga suna yawan fadace-fadace, yawan fada da juna tsakanin kungiyar farauta kaza da kungiyar farauta kaza, har a yi kisa har a ji rauni, sannan kuma abu mafi muni sai ga kafin lokaci ya fara neman asiri da zuwa gumboka, zan manzo Allah sai faɗi magana ka bi ta kawai, zai fara neman asiri a gumboka don a bashi sa'a don ya zama ya ƙware ko ya fara yin abin nan ya fara bacewa ma a neme shi a rasa, in ya ga tunku kawai shi ma sai ya bace, in ya ga damusa ta neme shi ta rasa ko ya fara layin zana da sauransu, to kaga bata ta zo gadangadan gare shi, sai annabi ya ce wa man ittaba'a sayda ghafal, sai ya ce wa man ata sultana uftutin, duk wanda yake zuwa gaban sarki ya zama dan fada sarki to zai shiga cikin fitina, to musamman kuma ga malami, wannan hadisi ne jama'a hadisi kyakkyawa, al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Sayyid Ahmad dan hanbali sarwaito shi, sannan da Bukhari a cikin kitabul kuna da Ibn Abi Shayba da Abu Nu'aymin da Baihaqi da sauran malamai mabambanta sun ruwaito shi, ga wani ta'aliki da malami wannan daga yana da muhimmanci mu karanta shi, inda yake cewa a cikin shafi na 216 can kasa da yace qultu subhanallahi ni abul ashbal, nace tsarki ya tabbata ga Allah, wa ayu fitnatin hiya a'zamu min fitnati sultani, ai babu fitnar ta kai fitnar shugaba, idza tasallata ala ahli alilmi, idan shugaba ya mallake malamai, idan malamai ba su da tunanin su sai tunanin abin da sarki ko gwamna ko wani yace, au tazallafa ilaihi, ko kuma shi malamin ya shishige wa shugaban, ila duniyahu, su shishige wa duniyarsa, su suwa ne su ahli alilmi, fa azallu ma akramahumullahu bi, shikenan sai su kaskantar da abin da Allah ya girmama su da shi, min ilmin hatta la yakadul wahid minhum yufti fi mas'alatin illa bi amrihi wa ridah, sai a waye gari wani a cikin su bai iya fadan wata matsala ta ilimi sai abin da sarkin ya ce, sai an ce alga ta malanto yi mana addu'a, alga ta malanto me zaka ce sa mana albarka a wannan, iyaka abin da ya iya ki, wa ma ahsana ma kana alaihi kathirun min salafina salih, faqad ruwiya an ibn mubarak annahu atahu ibn wali khurasan, yace alherin Allah ya kai ga malaman da, barka ji malam tafarkin malaman da can kai koda ta nan kusa ma, yace Abdullahi dan mubarak dan gidan gwamnan Khurasan ya zo wajen shi, fasalahu an yuhadithahu, yace algata malam nazo ne ina so a koya min karatu, fa aba alaihi, yace a ni ba na koya wa yan sarauta karatu na, walam yuhadithu falamma kharaja ma'ahu, da kuma yazo zai fita daga gidan sai yazo zai raka shi alamar girmamawa, ila babid dari, ibnu mubarak ya rako shi zuwa kofar gida, fa qala lahu ibnul wali, sai dan gidan sarkin yace ya aba abdurrahman, Allah ya gafarta malam, sa'altuka an tuhaddithani falam tuhaddithni, nace ka koya min hadisi kaki, wa kharajta ma'i ila babid dari, sannan kuma ka fito ka rako ni, fa qala yace amma nafsi, yace inji ibnu mubarak yace raina kam fa ahantu halaka, to na kaskantar da kaina a gaban ka, wa amma hadisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa inni ujilluhu anka, amma hadisi gaskiya yafi karfin ka, bazan iya koya maka ba, hadisi yafi karfin ka zo dan kai dan sarki ne kai a ware ka a koya maka, bazan iya ba, Imam al-Bukhari wannan shine sanadiyan da ya gudu ya bagarun su, bayan ya gama duk yawon ilimin sa ya koma Bukhara, sai sarki ya ce majalisin nan ina so a dawo da shi fada anan za a dinga yi, Bukhari ya ce ba zai yi ba, hadisi manzo Allah yafi karfin a kai shi fada a ce sai dai a yi a can, shikenan fa yace to sai dai ka baggarin, yace to ko aiko sai dai baggarin nan, shine koyi kuma baggarin ya kuma wani kauye dake can gefen garin, kuma nan ma ba su kyale shi ba, suka ta mashi makirci, yace a wa qila li fudail ibn iyad, an ce wa fudail lima la tuhaddithu ja'far ibn yahya, albarmaki kenan, dan me kake koya ma Ja'far dan Yahaya karatu wani babban mai sarauta ne qala ana ujillu haditha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an uhaditha bihi Ja'far ibn Yahaya yace ai hadisin manzo Allah yafi karfin haka ina girmama hadisi bazan koya ma Ja'far dan Yahaya ba wa qala Ja'far ibn Hamdawiyya kunna bil kufati ala babi qabisata ibn Uqba mun je kufa gidan qabisa wani malami ne wa ma'ana dulafu ibn abi dulaf ibn abd al-aziz wa ma'ahu al-khadam akwai wani dan sarki mai suna dulaf ibn abi dulaf yana tafa ma tare da wato abin nan masu masa aiki masu goge mai takalmi masu mai fifita da sauransu fa abba alaihi qabisatu bil khuruj sai qabisa bai fito da wuri ba malamin ana ta jiran shi fadana khadamun khadimun wa qala sai wani dan bana na iya cikin yaran wannan dan gidan sarki yaran prince din sai ya je kusa da kofar daki malamin yayi ihu yace ibnu malikil jabali alal babi Allah shi gafarta malam dan gidan sarkin yankin nan fa yana jiran ka wa anta tubtiu kana ta makara baka fitowa fa kharaja wa alaihi izarun wa fi tarafihi kisarun sai ya fito daga shi sai kwarjalle bai gama shiryawa ba sannan a bakin shi ga wata ragowar gurasa yana ci fa qala yace man radiya min ad-dunya bi hadha ni da nayi da dan wannan gurasar da wannan suturan bana buƙatar sutura ta alfarma bana buƙatar abinci na alfarma ya amalu eshi ya amalu bibin malikil jabal yace na rana dan sarki bana buƙatar abin hannun shi na hakura da wannan da Allah ya bani yace wallahi na rantsi da Allah la haddastuhu wallahi ba zan kai mai karatu na ba wanda kala waraddal baba kawai bugu kofa ya koma cikin gida a gunshi haka malamai suke da izza da jama'a yanzu ka kwatanta yadda malamai suke da an ce ana gaita suka kaji ku kawai sun cika gidan sarki har wasu ma su dinga kokowa akan taliya haka wannan ai wulakanta kai ne jama'a duk malamin yana so tsira da mutuncin shi ya guji kofar sarakuna da masu mulkin nan ka guje su iya yadda za ka yi akwai za mu ji shi a nan da tarihin da irinsa wani malami wanda yake abokin wani sarki Abu Ja'far Mansur ba na manta ba abokin shi ne da tare suka rayu suka komai amma latin da ya zama sarki malamin nan bai taba yadda Abu Ja'far ya zan shi ba shi yake aikawa ma a neman shi yana kuya yana neman tsari da zuwa kusa da shi amma mu yanzu za ka ga malami har alfahari yake da cewa ina da lambar sanata wane da gwamna wane da dan majalisa wane da dan takara wane ai suna ma bugo min waya ai sun zo gidana ai suna nema na to sai ne dan sun neme ka bai za su tsina na maka in banda su zama maka da mutunci musamman in kai baka da hangen nesan da ka san abin da ya kamata su zo kawai su zo su nuna maka alherin da ke cikin jam'iyyarsu kai kuma ka zo ka fara surutu cikin mutane cewa a zabuwa ne the next thing kawai mutuncin kai zubi su kuma kawai abin da suke kalla tunda dai mutane suna jin magana ka ko mutum goma ne to suna so su yi amfani da kai a gamsar da mutum goman nan cewa su ya kamata a ba mulkin nan the next thing kuma kai ko mutuncin kai zubi next zabe after 4 years in baka da mutuncin ba wanda ya san maka na waje kai kuma abinda Allah ya baka fa ma atani Allahu khairum mimma ataku abinda Allah ya baka na ilimin Qur'ani da hadisi ya fa alheri bai da abinda Allah ya ba su na mulki kai mulkin da Allah ya baka har abada ne har bayan mutuwarka idan kai abin arziki mulkin ka na ilimi yana nan dan muke magana kan maliku har yanzu ana mai addu'a ba yanzu waye san sunan gwamnati da suka yi zamani da maliku a Madina waye san sunan shi ma gwamnati ba ka san ma sunan shi ba balan sunan an kira shi ka mai addu'a in ba kai dalibi ne ko bincike ba ka taba sanin waye gwamnan Madina a zamanin Maliku ko da waye suka yi gwamna a Madina a zamanin Maliku su waye ba kama san su na fara zama muna gane wannan to daka daliban ilimi sai mun shiga tattaimu musamman a wannan zamanin na siyasa nan kuma dai ba za su taba fitar da kai daga talaucin da kake ciki ba in kana son fita daga talauci kama kasuwanci da noma da kiwo sai Allah ya buɗa maka kaima a ciki amma dan abin da za su baka ba zai taɓa fitar da gare ga kocin da kake ciki ba sai sun raba ka da mutuncinka shi kawai suke kalla yace walam ma dakhala rabi'atu ibn abi abdurrahman rabi'atu ra'ayi alal walid ibn yazida wa huwa khalifatun qala ya rabi'a hadithna wannan malami suna al walid dan yazid yana halifa wannan sarki amin yana halifa sai malamin sa imam malik rabi'atu ibn abi abdurrahman sai ya shigo wajen ya shigo inda yake da ya shigo yace ya rabi'a ya kira shi kawai da sunan shi haka kai rabi'atu hadithna ka ba mu hadisi mana qala ma uhaddithu shay'an yace ni ba zan gwanku hadisi bana bada hadisi anan falamma kharaja min indihi qala li ashabi da ya fita sai yace ala ta'ajabuna min hadha alladhi, inji malamin yace ba ku mamaki ba, min hadha alladhi yaqtarihu alayya kama yaqtarihu alal mughanniya, ji wanda wannan yake bani umarni irin yake 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 ba ƴan mata masu mai kida umarni yace wance kada mana garaya ni zai wa wannan rashin mutuncin, inji malamin yace ni zai wa haka, wai hadithna rabi'a kawai wai rabi'a ba mu hadisi to kaddara ne kai a ce to alaga ta malam muna so da Allah bana ka zo fada kai mana tafsiri a gidan gwamnati kana kai tafsiri to ko ta lokal gwamnati wallahi sai mutun yaje so tunanin shi kai ai ba ladan zai samu ba ai yanzu shikenan sun zama tare da chairman tare ma za su dinga bude baki tsawon azumin nan kuma in Allah ya so kafin karshen azumin nan dole a mai goma ta arziki a bashi atamfofi da kudade alama a ce su wuce umara kuma daga nan shikenan yana da lambar chairman koyo shi yana mushi waya haram ma a bashi su takardu na akwanti mai a ce yana da mutane ya ba su shi kuma sai zo ya siyar tunanin shi kawai kenan ba tunanin ladan da zai samu a lahira ba yace wa kana Abu Ja'far al-Mansur kad istakhfa Abu Ja'far Mansur lokacin da suke kokarin kafa daular su dole sai da ya buya ana rikici da Banu Umayya yace istakhfa inda rajulin fa akramahu ya kuya agun wani mutumin ya girmama shi falamma afadatil khilafatu ilayhi da halifanci ya koma hannunsa wani babban sarki ne da turawa suna tsoron shi kadima alayhi zalika rajulu yuhayyu sai mutumin ya zo ya mishi murna ya sa mai albarka fa akramahu Abu Ja'far shi kuma ya mishi kirki ya mai kyautayi wa qala lahu sai Abu Ja'far ya ce mishi sal hajataka kai min kirki yanzu kuma ni ke da gwamnati ka faɗi duk abin da kake so ai maka faqala lahu sai ya ce anta ta'lamu anni minallahi fi ni'mati ranka ne dai ka san ni Allah ya mani ni'ima bana buƙatar komai a cikin sarautar nan yace abinda kawai mali haja illa anni ishtahaitu an yuhaddithani al-a'mash yace ni buƙatata a duniyar nan kawai gashi ni ba dalibi bane ina so in koyi ilimi a gun malam a'mash Sulaiman ibn al-Mihran kun tuna shi mun karanta labarin shi a cikin jami'u abin a cikin fadlu abin a cikin sharafu ashabul hadith kuma dama shi a cikin malamai shi general ne wa Allah ya gafarta mai wato babban general ne na sojan malamai yace faktub ilayhi kitaban li yuhaddithani abin da ke so ranka dade ka rubuta wa a'mashi wasiqa cewa kana umurtarsa a matsayinka na halifa ya koya mini karatu fakataba lahu Abu Ja'far kitaban bi khatiyil a'mashi yu'arifuhu fihi wujuba haqqihi alayhi sai aka rubuta wasiqa ciki cewa ka san dani ne halifa duk abin da nace kai dole ne kai wa ya'muruhu an yuhaddi an yuhaddisa wuce to ga kuma wannan nan nace akwai mai hadisi falamma madal rajulu bil kitabi wa fa babal a'mash yana zuwa kawai da confidence ya isa gidan a'mash yaje bakin kofa fadaqahu ya kwankwasa gwangwangwang wa kana al a'mash yakrahu an yudaqqa alayhi al babu malam a'mash bai da wasa baya san kana mai flashing ka kira shi a waya ko kuma wato ka buga mai kofar gida faqala yace man za aka buga cikin fushi yace waye nan udkhul shigo fadakhala wal a'mashu yalkhafu kusban lishati a'mash yana hada ma awakin shi abinci kuma yana hada musu feedin haka yana musu mixto na feed ay ya ajunuhu wa yadribu ba'dahu bi ba'din li yasduha ta'aman lishati yana jika shi da ruwa yana cakuda kamar yake cakuda ma dabbobi dusa kuma kamantansu yana zaune a kusa da garken shi yana yin wannan faqala lahu malaka yace me yasa ka shigo min gida haka me kake kun kwasa mun kofa faqala yace hadha kitabu amirul mu'minin ilayka da karfin hali yace ai sarki ne ce a kawo ma wannan kuma gefe runguma hannun shi faqala hati yace kawo mu gani fa akhadahu da ya karba summa qala yace ya busra sunan akuyen ne ce ke farafa'at ra'asa sai ta dago kai faja'ala yudaffiru hal kitaba hatta akalat kai mika mata takaddan nan kai ta kama ci tana taunawa ta cinye wasiƙar gaba daya wasiƙar sarki ba bai ma bude ya ga me ke ciki ba a mashi ai duniya ne karshe ne shi wannan malamin da ba sannan sun makale yace eh fihi wai me ma a cikin wasiƙa ya tambaye shi bayan akuya ta cinye kala fihi an tuhaddithani yace to an kai ɗaya ne ce ku koya min hadisi abin da ke ji kenan faqala ma uhaddithuka bi harfi yace wallahi ko kalma ɗaya ba za ka samu ba faqala subhanallahi ya aba mu shi haba alga mata mana wani irin rashin kirki ne wannan
bikatibi yaktubu laka amin yaktubu ilayka amirul mu'minina fi shay'in fala taf'alu sarki yace kai abuka ce ba za ka faqala wallahi yace na rantsa maka da Allah ma uhaddisuka hadisi dai kam wallahi ba zan baka ba wala uhaddisu qauman anta fihi duk inda na ganka kuma a cikin shi na wallahi babu karatu daga kuma wallahi bai karanta mishi ba to dalibai ma ya sai kare da a'a mashi ballantana wani dan gidan sarki ko abokin sarki malam yace haula'i ulama'una haqqan wa bihim naqtadi wa nata'assa wannan sune malaman mu na gaskiya da su muke koyi da su muke tsawon su muke bi wanda tarhamu alaihim kullum muna cewa Allah ya ji kansu wanda taradda anhum muna cewa Allah ya dade su faqad sanu ilmuhu hakika su katange ilimin su daga wulakanci fasanahumullahu tabaraka wa ta'ala dan haka Allah ya katange su daga su wulakanta wa khullid dhikruhum Allah ya wanzar da ambatan su bil khairi wa sana'il jamil ana ambatan alkhairin su ana yaba musu baina ahlihim wa zawihim sakankanin al'ummar su fa kana al-ilmu indahum a'azza min ayyi iz aziz agun su ilimi yafi komai daraja wa lam yakhafu fihi lawmata la'imin ba sa tsoron mai zargi arkan ilimi fa azzahumullahu ta'ala sai Allah ya daukaka su wa akhafa al-muluka minhum Allah ya sa sarakuna suna tsoron su su kuma yanzu malamai ke tsoron sarakuna yace fa idza azmat haibatullahi bi ilmin fi qalbi ahadin min khalqi idan kwarjinin Allah ya cika zuciyar bawa saboda ilimin bawa habahu kullul khalaiki sai sauran bayi su ji kwarjinin ka kai malamu walan tajida li sunnatillahi tabdila haka Allah ya tsara wannan babu canji walan tajida li sunnatillahi tahwila yace fayalaita hadhihi almawaqif aw ba'daha takunu nibrasan li ulama'i zamanina yace ina ma irin waɗannan yanayin su zama abin haskakawa ga malaman zamanin mu fi ikramil ilmi alladhi hamaluhu fi sudurihi wajen girmama ilimin da ke cikin zukatan su wal ya'lamu annahum in hazamu fi anfusihim kuma malamai su san cewa idan suka wulakanta kansu fa hum yaqinan qadin hazamu amama al-hukami wa salati babu wulakanta kai kamar su wulakanta kansu gaban shugabanni da sarakuna alladhi tazallafu ilaihim su nemi shiga a gun sarakunan wa nafaquhum kuma su dinga munafunta kansu a gaban sarakunan fa ila llahi almustaka yace ga Allah muke kai ku kanmu bari mu karasa mana wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil Allah ke shita da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki mare da ciki wannan taliki ya danyi tsawo amma saboda fa'idar sa muka karanta shi idan mun zo darasi na gaban insha Allah sai mu sake daukowa daga farkon inda yace albabu tasi wa salasuna fi dhammil ilmi saboda akwai zamu magana a take shi akan kuma wasu malamai da su kuma sun je gun sarakuna amma fa da suka je ba fadanci suka yi wa sarakuna ba sun je ne suka gaya wa sarakunan gaskiya amma zaka duk da haka ana ganin cewa abin da suka yi ba shi ya dace kamar zuhuri Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi rahama zamu zo mu ji halitta da Faisal ya rubuta har guda biyu akan wannan mas'ala akan hukuncin alaƙar malamai da sarakuna da shugabanni yayin kamata su yi alaƙa da su wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi